Manuni ya. Dalamu dai kakabuwar karancin karfin fana da kuma tsananin tsabar tsadar rayuwa sun kai bangon do suka ce ya kamata dai a nemo mafita.
Yanzu muke da dala 10,000 yanzu ya da madiyar kusan 15 a hannunsa. Sai ya kai kasuwar dukkan abinci da yake ke kasuwar koyi.
Ko hauhayar farashi da ake magana ba wai kowa yana jin radadi din bane daidai ware ne. Wanda yake nomawa kile ya fi jin saukin haihawa da wanda kawai sai yake.
Game da zamiyar zuke jiki daga kungiyar Ecowas da kasashen Afirka ukun da sojoji ke mulki kuwa wasu masu ratsaki ne ke cewa a gaskiya dai ya kamata a daidaita
wannan kasashen guda uku suna cikin wani babban matsalan da ita ECOWAS ba ta yi wani abu wani a zo a gani tana tare da su
ta duk abin da za su yi su tabbatar sun roki Niger Burkina Faso da Mali a dawo kungiyar ECOWAS.
Waɗannan fa so mun taba kawai muka tattako cikin tarin mu wanda za ku ja cikin shirin na Manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke da maganin murƙushe jita-jita shiri na 156 cikin jerin shirin manuniyan da masaro ke cewa ya riga ya daga tuta mai yiwa daga tutar kuma yasa gwamnan jihar Jigawa Malam Umar na Madiya dage kan aikin ruwan dutsen jihar Jigawan da yace an jigata
wannan wata magana ce da aka yi da mai martaba marigayi sarkin dutse da kuma dan takar shugaban kasa mu a wannan lokacin wala Ahmad Tinubu Allah cikin ikon sa mai martaba ya koma ga Allah kuma ga cewa saboda a gaba na kai wannan alƙawarin na tashi ne tattaki na jin samu shugaban kasa tace mashi to na zo in tuna maka alƙawarin da kai da mai martaba sarkin dutse marigayi so yace to yanzu abin da za a yi na rubuto masa a takarda na zo na zauna muka rubuta takarda muka kai masa ina tabbatar maka dai a yanzu harkar ruwan dutse an sa ta a budget din gwamnatin tarayya haka zalika kuma mu a jiha mun sa harkar ruwan dutse a cikin budget din mu da 2024 saboda haka yanzu dai ina tabbatar maka in Allah ya yarda wannan shekarar za a fara harkar aiki ruwan dutse duk inda za mu yi muka an sa kuɗi an ƙara kuɗi a wannan gurin za a ƙara haɗin gwiwa kenan za a yi a wannan karo na
eto dama ka san a irin wannan dole ba wai gwamnati ta raba za ta yi komai da komai amma dai za ta yi mafi yawan aiki idan kuma ta yi mu gwamnati jiha mu kuma za mu kora nan
game da halin kuncin rayuwar da yasa majalisar wakilan tarayyar Najeriya ta gayyaci kwamitin tattalin arziki na gwamnatin Tinubu kuwa majalisar ce ta dinga tunkuɗa tarin tambayoyin tattalin arziki in ji Honorable Abubakar Hassan Fulata
an dinga tallafi ne dan a ba ƴan kasuwa dama su shigo da fitar amma har yanzu ana gidan jiya an janye tallafi ba wani ɗan kasuwa guda ɗaya da ya siyo fetur daga waje ya shigo da shi har yanzu an dogara sai NNPC ta shigo da shi tukun sai su gasi su zari a wajen NNPC saboda haka muke neman bayani tun da kamfan Dangote ya fara aiki kamfan tata mai na Port Harcourt ya fara aiki a maganar su yaushe ne farashin mai zai sauko dan kudin sufuri ya sauko kuma kaya ce su sauki su minti da ake saya 3,500 ko da 4,000 yanzu ya zama 8,000 an ne bayanin ake kudin sufuri ne su Dangote da buwa za su ga ma cewa har su musu canza farashi to ya canza farashin an ne misali yanzu darajar kudi na naira sai faduwa yake yi ta kai ga yanzu makwabta mu gaba daya kudaden sun fi namu daraja saboda suna shigowa kasuwannin ƙauyuka na boda suna sai kayan abinci yanzu mutum ya dala 10,000 yanzu yana da madiyar kusan 15 a hannunsa sai ya sai kasuwar duk kayan abinci da ke kasuwar ƙauye saboda haka waɗannan matsaloli muka kira mu ji bayani me ya fa'ida su
kuma dai aka ji ministan tsare-tsaren tattalin arziki da kasafin kuɗi na tarayyar Najeriya da ke cikin ministocin da suka halarci wannan gayyata sanata Atiku Bagudu na baje bayanin bangaren da gwamnatin Tinubu za ta fifita
an gaito mu ne domin ƙara tattaunawa da majalisa domin abubuwa da suke zuwa suke dawowa na tattalin arziki da kuma damuwa da majalisa ta nuna na cewa akwai tsarin tsanani na rayuwa wanda ana so a ji mai gwamnati take yi kuma ga shi kusan awa 6:30 muka yi a nan an tambaye mu ta tambayoyi babban magani shine a samu karuwar bunƙasa abin da ake cikin kasa kuma wani lokaci aisha ta kike ganin ko hauhaya farashi da ake magana ba wai kowa yana jin radadi din bane daidai wa daidai wanda yake numawa kila yafi jin saukin haihawa da wanda kawai sai yake don haka burin gwamnati shine ta ƙara taimakawa don kowa yake so ya numa ya numa kowa yake so ya sarrafa ya sarrafa domin a ƙara yi a cikin gida maimakon a ce muna buɗe sai dai mu jira a samu na daga waje.
Game da zanzarewar zare jikin kasashen Mali, Nijar da Burkina Faso daga kungiyar ECOWAS kuwa shugaban wata kungiyar matasa a Nijar Comrade Lawal Tsalhane ya ce dama su sun san za a zo gabar da waɗannan kasashe za su fusata.
Dama wannan rana kamar muna gani alamun za su zuwa. Domin in kuka ɗauka Hajiya yau shekara kamar kusan sha wani abu. Wannan kasashen guda uku suna cikin wani babban matsalan da ita ECOWAS ba ta yi wani abu wani a zo a gani cewa tana tare da su maganan yan ta'adda masu kai hare-hare su kashe sojoji su kashe yan kasa kuma wanda ba su ji ba su gani ba. To ya kamata a ce tsawon lokacin na ECOWAS din nan ta yi wani aiki sosai don ganin cewa lalle wannan mambobi ne da ya kamata matsalarsu ta zama matsalarmu. Tunda ban manta ba na yi magana tare da gidan radio na Amerika bisa wannan zance cewa mun zo don mu nemi a sulhunta to yau gashi inda aka zo. Kenan saboda haka nan abunda muke kira ga ita ECOWAS in akwai sauran gyara ta didikanta domin talakawa suke ma'aiki na Afrika saboda haka nan muna kira har gobe a dibi hanyar da za su bi su gyara zamansu. Tunda in dai suka ci gaba da irin ta yadda suke yanzu to ko gobe ko jibi ko ga wata ƙasa tana hita daga cikinsu ta taho na wuri wannan kuma ba alheri bane.
Shi kuwa sanata Ahmad Wadada Aliyu na masajan tare Nigeria ya cewa yake wajibi dai ita kanta ECOWAS din ta gaggauta ganin an daidaita wannan katakata.
Babu yanda za a yi a ce ku goma ne a gidanku uku sun mutu ko uku sun bar gidan sun ce su ba 'yan gidan bane ba kuma ku ce ba damuwa bane gare ku. Ai goma ya fi bakwai. Ko Nijar ne kaɗai ta bar ECOWAS ya kamata ta dame mu. Nijar tana iyaka da jahohi wurin bakwai na arewacin Najeriya. A ce abinda muke ciki Nijar ba ta ciki. Kuma abinda muke cikin nan shugaban wannan ƙungiya yau shugaban ƙasar Najeriya. Wannan aba ce da ya kamata Nijar, Burkina Faso, Mali idan ba mu yi wani abu a kai ba kila ma ƙasashen za su zo su fi haka. Ko da yake abin da ya dan faranta min rai na ga maganan da gwamnatin tarayya ta yi cewa ba za su yi ta duk abin da za su yi su tabbatar sun roki Nijar, Burkina Faso da Mali a dawo ƙungiyar ECOWAS. To saboda haka kamar yanda dai muka saba za mu yi aiki za mu yi magana za mu kuma yi addu'a cewa ya Allah ka gyara ka kawo mana saukin wannan yanayi da muka samu kanmu.
Kusuwa kana ganin akwai laifin Najeriya a cikin wannan abu da ya jawo har kasashen da suka ce sun fice
da mun je yaki da Nijar zan ce akwai laifin Najeriya to ba mu je yaki da Nijar ba bazan ce akwai laifin Najeriya ba sai dai kila Nijar na da fushin cewa shugaban ECOWAS shugaban kasar Najeriya ne kuma ga matakin da shugaban ECOWAS ta dauka akan Nijar ga harkan soja amma ban iya cewa a bayyane don in nace miki eh akwai laifin Najeriya kika ce mani me ye hujja na nan kun fadi daya ko biyu abubuwan ba ni da komai da zan fadi.
Iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko a Najeriya cewa kullun aka kwana aka taki fa kwanakin da aka cebe musu ne ke ci gaba da salwanta. To mun kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1204 ne su yi sallamar sakin madafin iko sai dai kaɗan daga cikin su da ila za su yi sa'a su maimaita. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwalindar Kanawa da maman manuniyan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da muke amfani da su tun lokacin shirin na manuniya na ta. A madadin su duka kuma ni Isa Lodi Kara da kan yi limancin shirye shirin da gabatarwa ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.